الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wata cikin ni'amarsa da gani damarsa ya sake ba mu daman halarcewa wannan waje mai tarin albarka a wannan rana ta 19 ga watan Ramadana wata mai alfarma yau 20 ne yasa ne ke tare da dai rana ta 20 ga watan Ramadana wata mai alfarma shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da mu'minai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su bayan haka bi idnillahi ta'ala za mu ci gaba daga inda muka dasa aya a jiya cikin surat yunus aya ta 92
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim falyawma nunajjika bibadanika lidahu لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس
yana cewa fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya, bayan wancan martani da Allah ya mayar wa Fir'auna a lokacin da yake sanya imani, bayan Allah ya yi mai jinkiri ya ji yin imani ya yi ɗagawa a bayan ƙasa, sai da ya ayyana azaba, yake cewa shi ya yi imani da cewa babu abin bautawa da gaskiya, sai wadda banu Isra'ila suka yi imani da shi, Allah kenan. Allah ya ce mai al'ana, shin sai yanzu, wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin, bayan ka saba wa Allah tabaraka wa ta'ala kuma ka kasance daga cikin mabarnata, Allah ya ci gaba da cewa fal yawma nunajjika bi badanika, to a yau din nan za mu kubutar da kai bi badanika, da gangan jikinka, litakuna liman khalfaka aya, domin ka zanto aya ga waɗanda za su zo daga baya, don ka zanto aya ga waɗanda suke bayanka. Wa inna kathiran minan nasi an ayatina la ghafilun, kuma lallai da yawa daga cikin mutane game da ayoyinmu gafalallu ne. الإمام السعدي رحمه الله تعالى يجي ينا دغا cikin hikima da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da Fir'auna, duk da cewa a cikin irin wannan teku ba ka safai mutum zai mutu a cikin wannan tekun sa'annan a gano gawarsa ba, amma Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci tekun da ya jefar da gawan Fir'auna a gaɓar tekun. Ya ce masu tafsiri, qala al-mufassirun inna bani Isra'il lima fi qulubihim min ar-ru'b al-'azim min Fir'aun, cewa lallai banu Isra'il domin irin yadda suka razana game da Fir'auna, irin tsoro da mamaya da Fir'auna ya yi wa banu Isra'ila suka zanto suna jin tsoronsa ya wuce yadda kake tunani, ka annahum lam yusaddiqu bi iqraqihi, sai zanto kaman ba su gaskata cewa hanya Fir'auna ya nitse a ruwan nan, kaman ba su gaskata ba. Wa shakku fi dhalik, kuma suka yi shakkar haka, suna tunanin kai wannan mutumin da alaman yana nan har yanzu. Fa amara Allahu al-bahra an yulqiyahu ala najwatin murtafi'atin bi badani, Allah tabaraka wa ta'ala sai umri da teku da ya jefar da gawarsa a wani tudu wadda kowa ke gani, liyakuna lahum ibratan wa aya, domin Fir'auna ya zanto aya da abun lura ga banu Isra'il. Wa inna kathiran minan nasi an ayatina la ghafilun, kuma da yawa daga cikin mutane game da ayoyin Allah gafalallu ne. فلذلك تمر عليهم وتتكرر فلا ينتفعون بها. شيء آيوين الله ذات دنجا وجيوا أغريس أما كما لا ينتفعون بها مثل ذلك آية أكبسة أبن دي تماجة شيء يهي لأكري ويوا يوكر يفادا إرم وانا ران دوانا يفادا أما بازي توجي زنابا ومن ya gafala daga ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala li adami iqbalihim alayha wa amma man mallahu aqlun wa qalbun hadir amma duk mutumin da yake da hankali kuma zuciyarsa yake afaci fa innahu yara min ayati Allah ma huwa akbaru dalil ala sihhati ma akhbarat bihi rusul zai dinga ganin ayoyi abubuwa masu yawa cikin ayoyin Allah wanda za su zama mai dalilai da suke karfafa gaskiya da ya gaskata abubuwan da manzanni suka gani da suka sanar. Shi yasa har ila yau akwai gawar Fir'aun masu yawon bude ido ma sukan tafi su gani Allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa yasa gawar Fir'auna yayi preserving din gawar Fir'auna domin mutane su je su dinga menene su dinga gani ya zama musu wato ibra abin la'akari abin daukan izina duk irin dagawa da Fir'auna yayi a bayan kasa ga karshen sa nan kuma gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya adana gawarsa domin mutane su gani har zuwa ga lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama. Sa'annan Allah tabaraka wa ta'ala yace wala qad bawwa'na وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ الله يقول للي من زونت بنو إسرائيل مزوني نغسكيا ورزقناهم من الطيبات ومك أرز التاسو دأبوبوا ما صدائي فما اختلفوا حتى جاءهم العلم وصيصة بانيبا hatta sai da ilimi ya zo a gare su. Bayan waɗannan alfarma da falala da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa banu Isra'il, sai zanto an yi lokacin da suka fara nuna halayensu ga annabi Musa alayhi salatu wassalam. Sai zanto har annabi Musa ya bar duniya yana fuskantar kalubale ne bayan daya zuwa daya bayan daya zuwa daya tare da banu Isra'il. Suka yi tamai tambayoyi daban-daban kala-kalan tambayoyi wanda suke nuna cewa mutum bai ma da imani. Kamar Nabiyullahi Musa ya tafi da wa'insunsu mai gadi Allah ya jiyar da su wahayi kuma annabi Musa ya dawo da sakon zuwa ga wajen sauran mutanen yace ga abin da Allah ya faɗa wayannan da da muka tafi tare da su ma Allah ya ji yadda su cewa annabi Musa ƙarya kake mu ba abin da muka ji ba abin da muka ji wasu lokutan su cewa annabi Musa kai mu mun magaji da kace kace Allah ya maka wahayi ka so ka ba mu sako mu muna son mu ga Allah kawai mu Allah muke son mu gani sa'annan mu gaskata da abubuwa daban-daban wanda suka yi dai na sabani Allah tabaraka wataala yace inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah lallai ubangijinka zai hukunci a tsakanin su ranar tashin alqiyama fima kanu fihi yaktalifu gane da abubuwan da suka kasance suna yin sabani a kansu dukkan wannan abubuwan sun kasance ne bayan Allah ya halaka da Fir'auna al-Imam al-Kathir yake halakan nan da aka halaka da Fir'auna an yi shi ne yawm Ashura shi yasa azumin ranar Ashura ya zama sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira zuwa Madina ya riki Yahudawa suna azumtan Ashura sai tambaya yake me yasa kuke azumin Ashura suka ce ai a wannan ranan zahara fihi Musa ala Fir'aun a ranan annabi Musa ya samu nasara akan Fir'auna fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fada wa sahabbansa sai yace antum ahaqqu bi Musa minhum fasumu ku ne kuka fi cancanta ga Musa akan wayannan kuma haka ku azumci ranan Ashura بنو إسرائيل عليهم من الله ما يستحقون da suka yi sabani suka fitinar da annabin Allah nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam ka duba abubuwan da suka shaida manya-manyan abubuwan da suka faru a kan idanuwarsu mafi girma daga ciki shine raba teku da Allah tabaraka wa ta'ala yayi zuwa hanyoyi 12 suka ketare teku aka halakar da Fir'auna aka fitar da gawan Fir'auna suka gani suna da wata al'adar yin wanka tare a rafi a lokaci daya kuma kai ka san annabin Allah ba zai yi wannan ba ai sai zato nabiyullahi Musa baya yin wannan idan zai yi wanka sai ya tabbatar sun tafi kasuwannin su sun je sun shagaltu da kasuwanci a lokacin babu kowa a rafi nabiyullahi Musa sai ya tafi rafi shi kadai ya je wanka sanadiyar haka sai suke aibar da annabin Allah suke cutar da shi suke cewa ai abin da ya sa baya wanka cikin mutane domin akwai wani aibi ne tattare da shi wadda baya son kowa ya bege kowa ya gani alladhina adaw Musa فبرأه الله. بنو إسرائيل وعند سكة شو تدى النبي موسى عليه الصلاة والسلام الله كما سيبينيني الله سيوجيش الله تبارك وتعالى هنا سنة نونة وبنو إسرائيل جيوا من زلت النبي موسى فايدة أيدي فوق دم أجلسة وترى النبي موسى كما يدعو في صحيح البخاري ياتفي وانكا يأجي كايزة أكم ودكوزة شجروا كيرويا sai dutsen ya fara gutuwa da kayan annabi Musa Nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam yana ganin dutsen ya fara gutuwa da kayansa sai ya fito da gudu ya biyo dutsen alhali babu kaya a cikin sa ya biyo dutsen da gudu yana cewa saubi kafin dutsen ya tsaya annabi Musa ya kwashi kayansa ya sitir da kansa wasu daga cikin banu Isra'ila sun riga sun menene sun riga sun lura da abin da ke faruwa kuma sun ga annabi Musa sun ga bai da wani aibi a cikin sa a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa da annabi Musa ya zo ya kwashi kayansa sai da yadda ki dutsen tafin hannunsa ya sun hannunsa alamar tafin hannunsa sai da suka fito akan dutse domin daga cikin baiwa da Allah yawa annabi Musa shine cewa yana da karfi bai da karfi shine ya mari mala'ikan mutuwa sai ya fada mai ido daya mala'ika baba mutum baba haka yazo cikin hadisi ya mari mala'ikan la toma ya mai mari sai ya fada mai ido daya sanadiyar marin nan mala'ikan mutuwa ya koma ga Allah yace wannan bawan annabi Musa bai san a dauke ransa ba ga abin da ya faru tsakanina da shi shine Allah tabaraka wa ta'ala yace mala'ika mutuwa yace je ka fada wa annabi Musa cewa ya daura tafin hannunsa ala sau a cikin a bayan saniya to daidai inda tafin hannunsa ya rufe a cikin saniya a fatan saniya gashin cikin fatan da hannunsa tafin hannunsa ya rufe a lissafa a jirga guda nawa ne gashin abinda aka samu a wajen iya adadin gashin da tafin hannunsa ya rufe a cikin saniyar a kirga idan aka san adadin a kara mai daidai adadin wannan shekaru mala'ikan mutuwa ya zai faɗa annabi Musa ya cewa ga abinda Allah ya ce tunda baka san a ɗauki ranka ka ɗaura tafin hannunka a cikin saniya sai a kirga abinda tafin hannunka ya rufe na cikin fatan saniyar sai a kirga gashin abin da aka samu sai a kara maka adadin shekaru annabi Musa ya ce to idan shekarun nan bayan na ɗora hannuna a kan saniya aka jirga adadin gashin aka kara min shekaru ya ce idan shekarun suka kare me zai faru ya ce mutuwa mana ya ce to a ɗauke ni yanzu ban san kare Nabiyullahi Musa alaihi salatu wassalam haka aka yi ta yi da shi da banu Isra'il suka yi ta nuna alamun ba su yi imani da shi ba. Bayan haka Nabiyullahi Isa alayhi salatu wassalam ya zo suka yaƙe shi suka ji yin imani da shi balma a tunaninsu su sun kashe shi. Amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce tashbihi aka yi musu sun kashe wani ne wanda aka sanya wa kamannin annabi Isa amma ba su kashe annabi Isa ba amma su a tunanin su kisan nan na wancan mutumin da suka yi a matsayin su sun kashe wa sun kashe annaban Allah su kuma kashe annabawa ba komai bane a wajen su dama Ibn Kathir a cikin suratul Baqara ya kawo wani asar da ake cewa Banu Isra'il sun taba kashe annabawa 300 a rana daya ba ga magarin mutane ba a annabawa 300 a rana daya sun kashe annabawan da safe da suka gama yin kisa kuma suka tafi kasuwa suka je suka bude shagunan suka ci gaba da harkokin su na yau da kullum kamar yadda ka san ba abin da ya faru ko ga magarin mutane ne aka kashe a wani gari adadin su ya kai 300 ka san a wannan garin a ranar da activities din ranar zai paralyze ko tunda mutane ga adadi da yawa aka kashe wayannan annabawa ne ba suka kashe ba wai ga magarin mutane ba 300 da suka gama kashe annabawan su 300 suka wanke hannayen kuma suka ce suka koma suka je suka ci gaba da harkokin su babu wata al'umma da Allah ya aiko da annabawa Allah ya yi wa annabawa yawa a cikin su kamar Banu Isra'il yana daga cikin dalilan da yasa suke sauraron annabin karshe ya fito daga cikin gida daga cikin su suna da labarin annabin a cikin littafin su suna da labarin siffofin sa kai suna da labarin geographical location inda annabin zai fito shi yasa ai suka yi hijira suka je suka zauna a Madina suka je suka zauna a Yathrib domin Allah tabaraka wataala ya siffanta annabin a cikin littafin siffanta wadda abinda ya rage kawai shi ne ka ga mutumin kuma za ka yi recognizing din shi cewa ai wannan shi ake nufi wannan ga siffa kaza ga siffa kaza shi yasa Allah yake ya'rifunahu kama ya'rifuna abina'a kai sanin da suka yi wa ɗayan da suka haifa haka suka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar yadda Allah ya siffanta shi ba zai taɓa fadawa ba ga Banu Isra'il sun san wani gari za a tashe shi daga ina za zai fito a ina al'amarin shi zai bayyana shi yasa suka tafi Madina suka zauna amma da annabin ya fito Allah tabaraka wa ta'ala shi ya fi sanin haidu ya ji a risalata shi ya fi sanin inda yake sanya sakonsa shi ya fi sanin inda yake sanya sakonsa Allah sai ya ɗauko annabinsa da cikin Larabawa su kuma suna wa Larabawa kallon kauyawa tantani Larabawa kuma na masu kallon ma'abota littafi masana shi yasa har Larabawa sukan tafi wajen su neman fatawa a matsayin su na ma'abota littafi to da Allah ya fitar da manzansa ya tayar da manzansa daga cikin Larabawa sai suka ce su ba za su bi balaraban annabi ba sai suka ji yin imani bagiyan min indi anfusi suka ce ba za su yi imani ba wancan matan da ta kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama guba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci aka ce har lokacin rasuwarsa yana jin tasirin wannan guban a cikinsa guba ne mai tsananin bala'i bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci ya bayyana cewa akwai an sa poison a cikin wannan nama aka ce a kirawo ta manzo Allah ya ce mata me yasa kike aikata wannan tace na aikata ne domin idan kai annabin Allah ne ba zai kashe ka ba, idan kai ba annabin Allah bane zai kashe ka kuma za mu huta, za mu huta da makareci. Amma kuma guban bai kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba, kuma ba su yi menene ba, ba su yi imani ba, sai dai ƴan tsararu daga cikinsu da suka yi imani. Allah tabaraka wa ta'ala da ya baiwa manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam labarin abinda ya wakana tsakanin Nabiyullah Musa alaihi salatu wassalam da banu Isra'il. Allah yana yin hakan ne mafi yawan lokuta domin ya yi ɗauri a kan zuciyar manzan Allah, domin ya karfafa zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam game da sarkiya da yake fuskanta da ƙalubale daga wajen mushrikai. Shi yasa ai wata ran da wani mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba wa mutane ganima, wani mutum ya ce wannan rabo da aka yi ba a nemi yardan Allah da wannan rabon ba. Ɗaya daga cikin sahabbai ya ce wannan maganar wallahi sai na faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da wancan yake cewa. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam me yace? Yace rahimallahu Musa. Yace Allah, ya Allah ka rahamci annabi Musa. Faqad uziya akthara min hadha fa sabar. Lallai an cutar da shi fiye da wannan cutarwa. Kuma sai menene? Yayi haƙuri. Amfanin sanar da manzan Allah abubuwan da ya faru da manzannin da suka gabace shi da irin cutarwa da mutanen da suka yi, shi yasa ranar Ghazwatul Badr Sa'd yake faɗa wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa arda sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, Sa'd radiyallahu ta'ala anhu wa arda yake faɗa wa manzan Allah, yace ya ma'aikin Allah, ka san Ghazwatul Badr waɗansu mutane ne da Allah ya keɓe su da falala, mutanen da suka ce da Badar. Shi yasa a cikin sahabbai waɗanda suka ce da Ghazwatul Badr wani wisani suke da shi na daban. Idan aka ce maka wani ba min ahlil Badr, yana daga cikin mutanen da suka ce da Badar ba, yana da wani matsayi na daban a cikin sahabbai. Domin me? Mutane ne ba su fito da shirin yaƙi ba, kwata-kwata ba su fito da shirin yaƙi ba, amma Allah ya kaddari yaƙi ba su da yawa, makaman da suka fito ba su da yawa, dawakan da suka fito da su ba su da yawa, su suna adadin su 300 da wani abu, wa'incan adadin su 1,000 da wani abu, kuma sun fito da shiri, sun lashe takobin lokacin da Abu Sufyan ya aikawa Qurayshawa ya ce ku koma, na kubutar da kayan ku koma, na canza hanya kuma na kubutar da kayan ku koma, suka ce ba za mu koma ba, ai mun sha alwashin sai mun ga ƙarshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, abinda ya fito da ciki sai sun zo sun ga ƙarshen manzon Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ta magana da sahabbai da suke da tare da shi a Badar, musamman yana fuskantar mutanen Madina. Sa'ad ya fahimci cewa da su manzon Allah yake, ya tashi ya ce wa manzon Allah, ya ce ya ma'aikin Allah, ya ce duk abin da ka ga dama ka yi umarni za mu bi ka, ya ce na rantse da Allah ba za mu faɗa maka ba kamar yadda Yahudawa suka faɗa wa annabi Musa, suka ce izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya kwantarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin cewa mu mutanen Madina muna tare da kai, duk inda ka shiga muna tare da kai, kuma ba za mu faɗa maka ba kamar yadda Yahudawa suka faɗa annabi Musa, sai da aka zo tabda garin da aka umarce su a je a yi yaki ba. sai suka ce annabi Musa san rago shi ba da su aka yi shirin yakin sai da aka zo gab da shigan garin suka ce mu za mu zauna mu jira ka anan da kai da ubangijinka ku je ku yi yakin kun kun gama ka dawo muna nan Ansar suka ce mu ba za mu yi haka ba duk inda ka shiga da mu za mu shiga da rayukanmu da dukiyoyinmu za mu kare wannan addini kaga ba manzon Allah kadai ba hatta sahabbansa san dau izina daga menene daga labarin da Allah ya bayar game da Banu Isra'il da annabi Musa ba za su yi koyi da Yahudawa ba bayan Allah ya bada wannan labarin ga manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah sai ya ce fa in kunta fi shakk
الذين يقرؤون الكتاب قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات
Allah tabaraka wa ta'ala yake wa ma'aikin sa fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayk idan ka kasance cikin kwankwanto game da abinda a cikin abinda muka saukar maka shin abinda muka saukar maka gaskiya ne ko kuwa ba gaskiya ba فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك to ka tambayi wadanda suke karanta littafi gabaninka ka tambayi ahlul kitab ai is'al ahlul kitab ka tambayi ma abota littafi masu adalci daga cikin su wal ulama ar-rasikhin da kuma malamai gogaggu waɗanda suka san littafin fa innahum sayuqirruna laka bisidqi ma ukhbirta bi za su tabbatar maka da gaskiyar abin da muka faɗa maka labarin da muka baka wa muwafaqatuhu lima ma'ahu da kuma dacewar labarin da abin da ke cikin littafin su فإن قيل إن كثيرا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى بل ربما كان أكثرهم ومعظمهم كذبوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وردوا عليه دعوته والله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بهم وجعل شهادتهم حجة لما جاء به وبرهانا لا تثق فيه فكيف يكون ذلك؟ الإمام السعدي يجيته أي وإن اليهود والنصارى ما أبو ثالث ثابت ai sun ci gaskata manzon Allah ba su yi imani da shi ba kuma gashi Allah ya ce manzon Allah ya tambaye su cewa idan ya tambaye su za su gaskata za su tabbatar da gaskiyar abin da Allah ya saukar wa manzansa sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah yake amfani da gaskatawar su a matsayin hujja da kuma dalili to ya haka zai kasance Imam Sa'di yace jawabin haka min iddati wujuh yace anna ash-shahadata idha udifat ila ta'ifa aw ahl madhhab aw ahl aw balad wa nahwihim fa inna fa innaha inma tatanawalu al-udul as-sadiqin min yace idan aka danganta shahada zuwa ga wa'ansu mutane ko kuwa wa'ansu wani mazhaba ko kuwa mutanen wani gari abinda ake nufi da hakan shine ma'abota adalci daga cikin su ba ga magarin su ba ai Allah tabaraka wa ta'ala faɗa mana cikin Qur'ani yace laisu sawa'a kaga adalcin alqur'ani ko Allah yace laisu sawa'a yace gabaki ɗayan su ba wai sun zama iri ɗaya ba daga cikin su minhum almu'minun daga cikin su akwai mu'minai ba su haɗu sun zama iri ɗaya ba yace wa amma man adahum falau kanu akthar min ghairihim fala ibrata fi amma duk wanda ba adili bane ai ba da shi ake yi ba a cikin irin wannan zancen li'anna ash-shahadata mabniyatun 'ala al-'adalati was-sidq domin shi shaida ana gina shi ne akan adalci da kuma gaskiya wa qad hasala dhalika bi iman kathirin min ahbarihim ar-rabbaniyyin kuma wannan ya tabbata da imanin da wa'ansu daga cikin malaman cikin su suka yi ka Abdullahi ibn Salam kaman Abdullahi ibn Salam wa ashabuhu wa kathiru mimman aslama fi waqti an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa khulafaihi wa min ba'dihi da kuma ire-iren waɗanda suka yi imani wato da manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama da kuma waɗanda suka yi imani bayan manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama wa minha anna shahadata ahli al-kitabi lir-rasuli sallallahu alayhi wa sallama mabniyatun ala kitabihim at-tawra alladhi yantaqibuna ilayhi wannan shahada da Allah tabaraka wa ta'ala yake isara zuwa a gare shi wannan shaidar ana jina shi ne akan littafin su da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar a gare su fa idza kana mawjudan fi at-tawra ma yuwafiqu al-quran wa yusaddiquhu wa yashhadu lahu bis-siha walau ittafaqu min awwalihim li-akhirihim ala inkari dhalika lam yaqdah bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yace idan akwai cikin tawra abinda yake gaskata abinda aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma su yahuda wannan da aka saukar wa at-tawra su kuma suna inkarin abinda aka saukar wa manzon Allah yace ba za a yi la'akari da inkarin su ba abinda za a yi la'akari da shi shine abinda aka saukar a ira a cikin littafin su Al-Imam Al-Kathir rahimahullahu ta'ala yace a lokacin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan aya fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayk fas'al alladhina yaqra'una al-kitaba min qablik to ka tambayi wadanda aka saukar wa littafi gabananka Al-Imam Kathir yace qala Qatada ibn Du'ama balaghana anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala la ashukku wa la as'al da aka saukar da wannan aya Qatada yace labari ya iso gare mu cewa manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam cewa yayi bana shakkan cewa abinda ka saukar mun ya Allah gaskiya ne kuma ba zan tambayi kowa ba haka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya fada Allah tabaraka wa ta'ala yace laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin lallai gaskiya ya zo a gare ka daga wajen ubangijinka domin haka kar ka kasance daga cikin masu fanfanto ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله كما كرك كسنتي daga cikin wadanda suka karyata ayoyin Allah fatakun min al-khasirin sanadiyar haka sai ka kasance daga cikin wadanda suka yi hasara wayannan ayoyin idan muka kalle su zamu ga cewa ayoyin nan da manzon Allah ake yi sallallahu alaihi wa sallama amma kuma sun ayoyin sun fi fuskantar mu akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaza manzon Allah da aka saukar da ayoyi shi cewa la ashukku wala as'al ni bana shakka bana kwankwanto kuma ba zan menene ba zan tambaya ba domin tambaya yana iya nuna cewa yana neman ya tabbatar ko yace to tunda kuma bana shakka babu amfanin nan yi menene babu amfanin nan yi tambaya maluma suka ce wa'annan ayoyin dalilai ne akan cewa saukar da alqur'ani da Allah yayi wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam saukar da alqur'ani akwai bishara da haka da kuma hujjar aikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya aiko shi akwai hujja akan haka a cikin littattafan Yahudawa da Nasara Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da su wannan ayar na kara tabbatar mana kamar yadda ayoyi da dama cikin Qur'ani suka riga suka tabbatar da cewa Allah ya yi bishara da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin littattafan su amma duk da haka ba su yi imani da shi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbik la yu'minun الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم الله تبارك وتعالى يقول للي وأندى كلمة الله suka tabbata a kansu la yu'minu ba za su yi imani ba ba za su yi imani ba ai za su kasance daga cikin fatattu tababbu ƴan wuta ba su da makawa sai dai abinda Allah ya tabbatar a kansu لا بد أن يصيروا إلى ما قدره الله وقضى فلا يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية فذات إيمان با قد آيوي قباكي دازات تبتع قبض غني ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب العليم حتى سيسنق عذاب مير لئي ودع الله تبارك وتعالى yayi masa alkawari zaga manzani sun zo sun ce duk wanda bai daina wannan abun ba na rashin imani Allah tabaraka wa ta'ala ya mai alkawarin azaba nau'i kaza Allah tabaraka wa ta'ala yayi gargadi da abu kaza duk da haka ba za su daina ba hatta sai sun ga azaba kuma a lokacin da mutum ya ga azaban nan kamar yadda Fir'auna ya gani Allah ya ce mai al'ana a lokacin da mutum ya ga azaba to a wannan lokacin kuma imani bai yi menene imani bai yi amfani ko kuma a lokacin da mutum ya shiga hali na gargara yana da daman ya tuba bai tuba ba sai da mala'ikan mutuwa ya zo zare ransa sai ce tubtul ala take yanzu na tuba irin wannan tuban Allah baya karba da kuma tubar waɗanda za su ce sun tuba a lokacin da za su ga rana rana na fitowa daga mafadar rana to ranan da wannan abin zai faru to an zo karshen lokaci kenan lokacin imani ba zai yi amfani ba tuba ba zai yi amfani ba wannan kuma ita ce sunnar Allah tabaraka wata'ala akan wato bayinsa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce falaula kanat qaryatun amanat
falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qawma lamma amanu kashafna 'anhum 'adaba al-khizy
ومتعناهم
إلى حين ولو شاء ربك ولو شاء
ina ganin za mu dafa aya nan domin wannan aya akwai abubuwa da yawa a cikin ta za mu dan tabo tarihin rayuwar Nabiyullahi Yunus da kuma abin da ya kasance tsakanin sa da mutanen sa faduwar sa cikin ruwa kibiye hadiye shi addu'ar da yayi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani mumini da zai roki Allah da wannan addu'an face Allah ya amsa domin haka ina ganin zamu fara da wannan ayan gobe idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu da rai da lafiya wallahu ta'ala a'lam na'am haba shi mai adalci mana filin ya si filin domin sana'a kenan ko domin dama domin ya nemi riba ala ayyatal daga tambayan da alaman ya si filin domin ya nemi me dai ne riba zai fitta zakka ne akan farashin da ya siyar da menene farashin da ya siyar da filin akan hakan zai fitta zakka na yin haka bai tabbata ba sahabbai sun gina sabbin gidaje ko ba su gina ba sun gina da suka gina sun shiga ko ba su shiga ba a zamanin manzon Allah kuma sallallahu ta'ala alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karan kansa gidan da ya zauna a Madina ai bayan zuwan sa Madina haka ne aka gina gidan ala ayyatan idan mutum ya gina sabon gida me ake son yayi ana son yayi addu'a ya nemi tsari tsarin Allah da kalmomin Allah daga duk wani abin da ke iya cutarwa abinda maluma suka faɗa kenan irin tsarin da kake nema idan ka sauka a waje ba ya tabbata cikin sunna in ka zo waje da baka taba zuwa ba ka nemi tsarin Allah ba ko kuma ka zo waje kaga wajaje da suke a cibi haka wani abu ya kawo ka wajen ko kuma a wani waje baka taba zuwa ba baka san kan wajen ba ka nemi tsarin Allah sai a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq suka ce ka faɗi wannan so uku lokacin da ka tare a gidan suka ce wannan ya ishe ka sa'annan ka yawaita karatun alqur'ani a ciki musamman suratul baqara domin yana koran shedanu daga gidajen sa'annan babu laifi amma kiran sallah domin shi ma yana koran menene yana koran shedan baya shedan yana guduwa ne yana rugowa da gudu lokacin da aka fara kiran sallah sai yi nisa har ya daina jin buriyan kiran sallah dan haka ire-iren abubuwan da suke nisan da shedan daga gidan shi ake son mutum yayi amma bai tabbata ba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce domin mu abin da muka imani da shi ne cewa babu wani abu wanda sunan shi alkhairi ne face manzo Allah sai ne ya karantar da mu kafin ya bar duniya shi yasa imamu Malik yake cewa duk wani mutumin da ya gano wani sabon abu yace gashi nan a dinga yin shi da sunan addini to wannan mutumin ko bai faɗa ba yayi ikrarin ya riga yayi ikrarin cewa akwai wani abin da manzon Allah ya koyi bai faɗa mana ba gashi nan shi ya gano duk wani abin da yake addini ne sunan sa kaga kuwa karatun Qur'ani addini ne ko ba addini ba to wane ne yake a karanta in aka buɗe sabon gida kaga kenan za ka yi wani aiki na addini a inda shari'a ba ta ce a menene ba a yi shi ba amma idan ka buɗe sabon gida ka gayyato mutane za ka yi yin walima yana da sai halayen da mutum yake gayyatar mutane zo su ci abincin da ake cewa alwakira sunan abincin kai abinci mutane su zo su tsaya ta gurdan Allah azza ta da amma sabon waje kuma ka tare a wajen mutane su zo su zo su ga wajen su ci abinci su zo su tsaya ka murna sannan idan suka zo me za su yi za su yi addu'a za su ce barakallahu lak Allah ya sanya maka albarka to wannan shine abin da ya tabbata a tsakanin magabata idan wani abin alkhairi ya faru da wani dan uwa ana roƙon roƙon mai albarkan Allah akan wannan abu banda wannan a zo a hada mutane sannan abin da ake yi mafi yawan lokuta ba sauke alqur'ani ake yi bai dan menene ya ake sauke alqur'ani sauke alqur'ani shine ka fara daga Fatiha ka gangaro Baqara Ali Imran Nisa Ma'ida ka sauko An'am ka gangaro har zuwa nan amma lokacin da ka bani hijibi biyu wannan ai kucincin alqur'ani aka yi ba sauke alqur'ani aka yi ba abinda aka yi kowa ya karanta hijibi biyu ba sauke alqur'ani ba sauke alqur'ani shine ka dauko ka karanta daga farko ka dinga karantawa har ka zo nasi shine za a ce ka menene ka sauke alqur'ani sa'annan akwai abin da mutane suke wahalar da kansu da shi shine mutum yana da bukata a gaban Allah sai ce shi dai ya menene sai ya sauke qur'ani irin wannan saukar da ake faɗi din nan balwayin malamai suna fassara cewa allazina ja'alu alqur'ana izin wa'annan aka ce su ne masu raba qur'ani wa mutane kuma kaje kaga abin da ake a wajen nan yawanci zaka ga babu girmama qur'ani ba girmama qur'ani a wayannan wajajen da ake irin wannan karatuka zaka ga wasu lokutan hijibi ake rabawa ko kuwa akwai yadda ake kasawa a baiwa kowa ɗaya sai aji abin da ya rage in ka karanta ɗaya sai a menene ka gama karantawa sai a menene sai a kara maka sai ka dinga ajiyewa ka ga biyu kenan in kana da saurin karatu ka gama karantawa a sake baka ka ga uku kenan competition ake yi wajen ka karanta hizibi masu yawa domin idan aka gama karatu ne za a yi za a biya ku za ka miƙa na farko sai a baka kuɗin sai ka miƙo iya adadin wanda aka baka ka karanta sai ka dinga miƙo ana menene ana biyan ka wannan sayar da ayoyin Allah bi samanin qalil kenan ai a qur'ani ya fi karfin abin da mutum zai yi karanta ya karanta ilimi daya a bashi 500 shi yasa ai suke irin wannan karatun gar karatun yaya ake karantawa malaminmu wannan da na baku labarin shi jiya ko shekaran jiya Allah ya sa ya gane shi ma ya bar wa'annan abubuwa domin har yanzu bai daina ba kwanakin baya har yanzu akwai hulɗa tsakanina da shi kwanakin baya a gabana ya damfari wani wallahi ba sharri nake mai ba idan ya ga wannan tafsirin ya kalla ya san gaskiya na faɗa kuma na shaida kasa akwai mutanen da Allah ya jarabce su ba su da tawakkali ba su yadda da Allah ba su sanya Allah a gaba cikin abubuwan da suke a rayuwa gaba ɗaya in za su yi tafiya sai sun je sun duba in za su yi aure sai sun je sun duba ga wani investment an ce kawo kuɗi kai investment din kuɗinka ana samun riba za a siyo hatsi a za a siyo shanu za a siyar a samu riba kafin ya bayar da kuɗinsa a yi wannan business din da shi sai ya je an yi mai an duba ire-iren wannan to ni ina tare da shi an ba shi aikin duba amma ina tare da shi ba zai iya dubawa ba mutumin kuma ya matsa mai da kira ni kuma na fahimci me ke faruwa da mutumin ya matsa mai da kira sai daga waya sai ce mutumin ya ce ita kadan bani mintuna kadan zan sallami wani ne zan kira ka ni kuma yana akwai abin da yake nima a hannuna shi yasa sallama ta ba zai ba za a yi cikin gaggawa ba mutumin ya kira kusan so uku kira na uku din sai yake mai yawa amma yana da kyau abin akwai za'a ji kaga da ya duba damfara ne dama duban da zai yi dama damfara ne kaga damfara wannan ma damfara rizuwa su kenan damfara mai square kenan daga cikin abubuwan da yake yi da mu a matsayin mu nan almajirai yakan tafi da mu wajajen karatun Qur'ani Qur'anin nan ka san karamin yaro wanda ka san karamin yaro bai san kariya ba sai an koya mai ago shi yasa idan aka zo kan kwata ko ba aka ce ina babanku ka ce bana nan ya ce in ce baya nan shi tsakanin shi da Allah shi bai fahimci cewa ai cewa zai je ce shi yana ganin ya dai isar da sabon ka cewa ka ce baya nan ne to irin wannan kai kuma yaro ka san babu wanda imaninsa yake da nagarta irin nagarta da imanin yaro yake da shi kananan yara suna da imanin da ba shi da najasa suna mutunta Qur'ani suna tsoron Allah za ka ga a tsakaninsu ma suna tsoratar da kansu da Allah so mu ba mu san cewa a cikin karatun Qur'anin ma ana coke ba to idan muka tafi irin wannan wajajen da ake karanta Qur'ani ko ɗalibansa ne mutane suna karantawa sai a miƙa musu wani muku mukasa gama ɗaya sai an gama karatun mu kuma har ila yau an zauna ana jiran mu ne mu menene mu gama dan mu muna karatun ne harfan bi harfin wata ran da aka ce aka yi hakan na zangoni na karshe ni kadai aka jira aka yi kamar minti biyar minti bakwai ana jira na in gama karanta yasin da muka koma gida sai ce mun Abdulaziz daga yau idan muka tafi addu'an sauke Qur'ani kawai kanta wahalar da kanta ka dinga kallona cikin da na zauna ka dinga kallona idan ka gana jiya takarda kai ma ka jiya wallahi tallahi subha billahi abin da ya koya muke nan wallahi tallahi abin da ya koya muke nan yace kawai idan ka kallon shi idan na ga ya jiya takarda ni ma in menene ni ma na gama karanta na waje ko da aya ɗaya na karanta kawai ni ma san menene ni ma san tuya amma kuma ni hankali na bai kwanta ba ya zan dinga tuya bayan ban karanta ba to ashe irin karatun da suke yi kenan sai ka rasa yaya mutum yanzu ne ya gama karanta yi gida yanzu ne ya gama karanta biyu yanzu ne yana miƙawa a baki na uku ashe lissafin kuɗin da za a bayar ne idan ka miƙa ba na mantawa lokacin in kai ɗaya ɗari biyu ake baka in ka gama ɗaya mu da ƙyar muke gama ɗaya amma za ka ga wani ya yi uku huɗu yana miƙa ya karɓi ɗari biyu ya miƙa ya karɓi ɗari biyu ya miƙa ya karɓi ɗari biyu malamin mu kawai sai ya ce kawai idan na gan shi da haka duk inda muka je san in nemi angul ɗin da ya zauna amma in ya juya san ji ai bai kamata ba ai ni ban gama karanta ba ya zan juya san ga mutum ya juya can an jima ka san ga ya sake juyawa to kaga irin karatun da ake yi kenan dan me mutum ya daura wa kansa yana da bukata a gaban Allah wai sai ya tsauke ne waye ke sai ka tsauke Qur'ani ko kullu wallahu ka zo ga karanta kullu wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kace ya Allah in ina tawassali da wannan aiki mai kyau da nayi na karatu suratul ikhlas ka biya mun bukata kaza da ana sauke qur'ani kafin a karba addu'a zaka riga manzon Allah yi ne zaka riga kafin manzon Allah yi ne sai aka bar yadda manzon Allah ya karantar da yin addu'a sai aka yi wasi da shi sai aka zo ana yin abubuwa wai abubuwa ne wanda Allahu al-musta'an wani idan ka ga yadda yake addu'a kai gaji sosai shi domin addu'a ne wanda Allah ba zai karba ba domin Allah bai sa ka haka ba Allah bai ce ka je kai haka ba irin addu'o'in da ake yi ana tsaye akan gaban hagu a kalli gaban a kalli yamma a kalli kudu a kalli arewa tsayo akan gaban hagu a ce ka ja yaron za ku 60,000 kana tsaye akan gaba daya ai wannan wani irin punishment ne kuma ya kai wannan Allah ne yake sai ka yi wannan ka sha wannan azaban kafin ya amsa addu'ar ka akwai abubuwan da mutane suke wanda ya fi wannan buri kamar addu'ar da wani ya taba baiwa wani malamin mu a Maiduguri yake ba wanda ya min wa'azi ni da kaina ne na daina yin addu'a muka ce ya ake yin addu'a malam yace mutumin yana gani na kullun a masallaci na idan da sallah an watse ni kadai ina masallaci ina addu'a sai zai tare ni wata rage ce da alaman kana da wata bukata da kike san Allah ya biya maka ko na duk kullun kana daci zaka dinga addu'a bari in koya maka yadda zaka yi addu'a Allah ya amsa cikin gaggawa yace sai ya koya mun yace idan zan yi addu'a wannan zama da nake in daga hannu ina addu'a din nan yace a yace wanda Allah zai amsa min cikin gaggawa in yi sujjada bayan na gama yin sujjada sai in daga hannu biyu yace da na azabtu da wuya na ya kusan kaiwa da kaina na daina yi ba wanda yake mun bid'a ce wannan wani irin wahala ne mutum yayi ina ganin ko sojoji ma ba su riga sun yi diktat wannan punishment ba su ce mutum yayi sujjara bayan ka gama sujjara ba sai ka daga hannunka biyu wai sai ka yi hakan Allah zai amsa addu'anka da sauri waye saka ka kin za ka yi addu'a ka daga hannunka hannayen ka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta amma mutane suna ganin idan ba su je sun yi wani abu wanda yake gharibi ba wanda irin da tsarkakiya a cikin shi da kuma ba saba jin kirkiran hakan ba kamar addu'a ba zai tafuwa kuma haka idan mutum Allah ya rubuta shi da wani abu kida ne da makamancin hakan yayi azkar din da ake yi domin neman tsarin Allah daga sharrin shedan sa'annan ya yawaita karatun Qur'ani da ibada da zikiri a cikin gidansa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ku sanya gidajen ku su zama kamar wato makabarta yaya gidan mutum zai zama kamar makabarta gidan da a makabarta ne aka hana yin me aka hana yin sallah idan ba a yin sallah a cikin gidanka ya zama kamar me ya zama kamar babu bambanci tsakanin gidanka da makabarta shi yasa maluma suka ce ma nafil fili ya fi falala mutum ya je yi shi cikin gida domin gidanka ya zanto yana da rabo yana da kaso na salloli da kake yi a ciki an fahimci wannan muna roƙon Allah tabaraka wataala ya dakatar da mu zamu dafa aya nan bi'in Allah tabaraka wataala abubuwan da muka faɗa wanda suka dace da littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka mana baki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wataala ya gafarta mana baki daya muna roƙon Allah tabaraka wataala ya arzuta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da kuma abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wataala ya gafartawa mamatan mu wadanda suka riga mu komawa zuwa gare shi idan namu lokaci yayi muna roƙon Allah ya sa mu cika da imani wayannan kwanaki 10 da suka rage cikin watan Ramadana muna roƙon Allah tabaraka wataala ya sa mu kasance ga dukkan mutanen da zai datar da su ya Allah ka datar da mu da shaida lailatul qadr ya Allah ka datar da mu da shaida lailatul qadr ya Allah idan mun ga lailatul qadr ka sa mu kasance daga cikin mutanen da kake baiwa alkhairat da lailatul qadr da suka kunsa ya Allah ka datar da mu ka sa mu ga lailatul qadr ya Allah bukatun mu na alkhairi ya Allah ka amsa mana su gabaki daya muna roƙon Allah tabaraka wataala ya hada fuskokin mu cikin jannatul firdaus al'ala subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu